الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما نبوديا قال الله سبحانه وتعالى وأن لتكن يكون سيد الدسا يقدر الله يرمزوا وأن لوكسين كم يبام يكون دومين دعوة ونشي قبدا gudanar da wannan karatu da muke a daidai wannan lokaci a yau muna yammacin Laraba 19 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 wanda ya daidai da 19 wato ga watan uku miladiya 2025 in ba manta ba jiya mun tsaya ƙarshen sura ta 39 cikin wannan mun tsaya ƙarshen aya ta 39 cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab ubangiji subhanahu wataala yana kissanta mana wato waƙiyan da ya faru don gane da wato auren annabi sallallahu alaihi wasallam da ummul mu'minina Zainab binti Jahash wato matar wajen Zaid bin al-Harisa wanda ubangiji ya daura mata aure a sama yau zamu tashi wato farkon aya ta 40 kenan ko aya ta 40 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayyana sa na'am makana
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
نعم وبنجي يتي واتو ما كان محمد واتو النبي صلى الله عليه وسلم abe kasance a ba ahadi mai rajalikum mahaifin ɗaya daga cikin mazajen ku bane saboda haka falaysa aba zaidin ba baban zaidu bane domin wannan ayan ta biyo waqi'an wato auren Zainab binti Jahash da manzon Allah yayi wanda Allah ya daura masa aure da ita domin a kariya wato abubuwa na jahiliya na harkar tabanni kuma a nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba baban kowa bane daga cikin ku daga cikin al'umma annabi mutane wato shugaban su ne amma yakan zama musu kamar uba to amma kuma ba irin uba na aihuwa ba domin manzon Allah sallallahu alaihi shi sakamakon annabawa ne shugaban manzanni ne babu wani annabi bayansa idan da zai bar da wanda yake wato namiji kaga duk dan annabi ne saboda haka ashe kenan da zai gaji annabta kaga kenan ashe ya zama wato ya ci karo da fadin Allah khataman nabiyina kai ne sakamakon annabawa shi yasa wato sai zama babu wani annabi wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma ya ishe ka dalili cewa Zaid ba dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam bane kuma sai Allah ya fito kalobalo ya fada cikin alqur'ani cewa ma kana Muhammadu annabi Muhammadu bai kasance a ba ahadi min rijalikum wato mahaifin ɗaya ne daga cikin mazajen ku ba saboda haka wato ba baban Zaid bane ma'ana wato ba mahaifin sa bane fala ya harumu alaihi talawuju bi zawjatihi saboda haka bai haramta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matar Zaid ba wato ita ce Zainab binti Jahash Allah ya ce walaki rasulullahi shi manzon Allah wato manzon Allah ne ba baban ɗaya daga cikin wato mutanen ku bane Allah ya ce walaki rasulullahi manzon Allah ne wa kataman nabiyina kuma cikamakin annabawa ne saboda haka fala yakun lahu ibnu wato ba zai kasance wato ibnu rajulin ba'dahu dan wani mutum ne wato a bayansa ba saboda haka wato fala yakunu lahu ibnun wato fala yakunu lahu ibn rajulun ba'dahu yakunu nabiyan. Ibn rajulun ba'dahu, dan mutum da zai zo bayan sa, indai mutumin annabi ne, to dan nasa shi ma ai annabi ne. Saboda haka ana gadan annabta, amma kuma in annabi shine na ƙarshe, to ba zai kuma shi yasa kaga dan sa ma wato Ibrahim al-Mu'azzam ya rusu bayan yan watanni ne, haka nan Al-Qasim ne shi ma haka nan ya rusu. Saboda haka dukkan su ba wanda ya kai shekarun ma wato shekarun kuruciya ma, tun suna kanana, wato Allah ya karbi ransu. Saboda me? Saboda Allah ya gaskata abin da ya faɗa cewa manzon Allah sallam shine wato cikamakon annabawa. Ina miki. Wa kana Allah bi kulli shay'in alima, Allah ya tabbata aliman masani ne, wato bi kulli shay'in da komai, yana daga cikin sanin sa bi Allah nabiyya ba'dahu, cewa babu wani annabi da zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zanna zal sayyidu Isa, in annabi Isa ma ya sauka, wa ya hakum bi shari'ati, zai shari'a da wato littafin annabi sallallahu alaihi wasallam, da shari'ar annabi zai yi hukunci. Saboda haka idan har annabi Isa Allah ya aiko shi ma, wato zai zama kamar wato shi ma wani bangare ne na al'umma, daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba zai zo a matsayin manzo bane, zai zo a matsayin manzo, amma zai isar da shari'ar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk inda hukunci ya zo, to zai hukunci ne daidai da abin da aka saukar a cikin wato Alkur'ani mai tsarki. Saboda haka shi ma zai taimaka wato wajen isar da abin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, wato ya isar ne. Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu,
ya ayyuhal ladzina amanu dhkurullaha dhikran katira,
na'am,
wa sabbihuhu bukratan wa asila.
Ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya kuma su imani, wato dhkurullaha, ku ambaci Allah dhikran katira, ambato wanda yake mai yawa. Wa sabbihuhu, ku tsarkake ubangiji bukratan wa asila, wato safiya da malice, ma'ana ku tsarkake Allah a farkon rana, ku tsarkake Allah kuma to ƙarshen rana. Allah ya ce huwallazi
yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima.
Ubangiji yace huwallazi yusalli alaykum, ubangiji shine wato wanda yake jin kanku, wato wanda yake jin kanku, ma'ana yarhamukum, yake tausaya muku. Wa malaikatuhu, ko wa malaikatuhu, haka na kuma malaikunsa, yastaghfirun lakum, suna nema muku gafara. Allah yake yayi haka ne, liyukhrijakum minaz zulumati, dan ubangijin ya fitar da ku a cikin wato dufin kafirci ilan nur, zuwa ga hasken imani. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah ya tabbata rahiman, mai jin kai ne wato ga mu'minai. Na'am. Su muminan nan da Allah yake jin tausayinsu, muminan nan da mala'iku wato suke nema musu gafara a wajen Ubangiji, muminan nan da Allah yake fitar da su daga cikin dufin kafirci, ya sa su a cikin dufin imani, ya kuma tsare su, wato muminan nan da Allah yake tausaya musu. Allah ya ce tahiyyatuhum yawma yalqawnahu, a ranar da za su gamu da Allah, ranar da za su gamu da Allah, gaisuwar su shine salamu, aminci, wato akan harshen mala'iku za a ce musu salamu, gaisuwar da ake da su. A ranar da mala'ika mutuwa zai zo ya dauki ran mutum, ko kuma bayan mutum ya mutu an bayar sakamakon aikin sa hannun dama, za a kai shi aljanna, gaisuwa tsakaninsa da mala'iku shine salamu. Salamu, mala'ikun za su riga ce musu salamun alaikum, ibtum fadkhuluha khalidin, aminci ya tabbata a gare ku, ku shiga aljanna, wato kun ji dadi, wato kun ji dadi, fadkhuluha, ku shiga gidan aljanna, wato kuna masu dawama wato a cikin ta. To malai yake cewa hadisi ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa idan mala'ikan mutuwa ya zo zai karbi ran mumini, wato yakan ce masa wato rabbuka ya karuka salam, wato ubangijinka yana gaishe ka, sai mala'ikan ya gaya wa mutum cewa ubangijinka yana gaishe ka. Idan dai mutum mumini ne, Malaikan ya zo karbar ransa sai ya ce ubangijinka yana gaishe ka. Wato yace shi yasa sai Allah yake cewa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu. Wato gaisuwar da ake wa mu'minai ranar da zasu gamu da ubangiji shine salamu. Wato malaika zai ce wato rabbak ya kuriuka salam, ubangijinka yana gaishe ka. Malaika yace wa fil haqiqati hum yasma'una as-salamu min Allah wa min al-mala'ika. Wannan sama malaman suka ce shi mumini zai ji wato gaisuwa daga ubangiji da kuma mala'iku da kuma sauran halitta, wato sauran halittar da ba mala'ikun ba, kowa zai na masa gaisuwa ta aminci, kowa zai na masa assalamu alaikum assalamu alaikum. Ubangiji yace wato salamun qawlan min rabbi rahim, wato magana da suke yi za su rika cewa sa aminci min rabbi rahim daga ubangiji wanda yake wato wanda yake mai jin kai. Ubangiji yake cewa a wata ayar yace wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, idan yan aljanna sun shiga aljanna mala'iku za su na shiga gurin su ta kowace kofa su rika ce musu salamun alaikum bima sabartum, aminci ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi, saboda hakurin da kuka yi a gidan duniya na bin Allah, aminci ya tabbata gare ku saboda hakurin da kuka. Haka mala'iku za su na gaya wa yan aljanna. Haka na ubangiji yana fada wata aya la yasma'una fiha lagawan wala ta'siman, yan aljanna ba za su ji mummuniyar magana ba a gidan aljanna, wala ta'siman ba za su ji magana na sabon Allah ba, babu ashariya, babu maganan batsa a gidan aljanna. Illa qilan salaman salaman, sai dai assalam 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 assalamu alaikum assalamu alaikum, maganan da kenan da ake a gidan aljanna. Amma babu zage zage, babu hauragiya, babu batsa, babu wato kalamai wato na sabon Allah a cikin aljanna. Saboda haka shi yasa ubangiji yake cewa tahiyyatuhum, gaisuwar mu'minai wato wanda Allah yake musu yawma yalqawnahu, ranan da zasu gamu da shi shine salam. Wato Allah ya ce wa adda lahum ajran karima, ubangiji ya tanada musu lada wanda yake wato kariman, wanda yake wato mai girman gaske, shine wato gidan aljanna. Na'am.
Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira.
Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, inna arsalnaka shahidan, mun aiko ka ka zama mai shaida wato akan al'ummar da aka aiko ka gurin su, shine alaman arsalta ilaihim, alaman ursilta ilaihim, mun aiko ka zama wato mai shaida akan jama'ar da aka aiko ka zuwa gare su, mubashirin, kuma mun aiko ka a matsayin ka na mai albishir, kai albishir ga man saddaqaka bil janna, duk wanda ya gaskata ka Allah zai bashi aljanna, wa naziran, kuma mun aiko ka har yanzu ka zama mai gargadi wato munziran, mai gargadi ga man kazzabaka bin nari, ga wanda duk ya karyata ka zai shiga gidan wuta, wada'iyan ila Allahi, kuma ka zo cikin al'umma a matsayin mai kira zuwa ga hanyar Allah, mai kira mutane zuwa ga yiwa Allah da'a bi iznihi da umarnin Allah, wa sirajan, ka zama fitila, muniran mai haske, wato mai haska wa mutane, ma'ana wato misalin fitila fil itida'i bihi, wajen shiriwa kana cikin duhu, wato in aka dauke wuta kana cikin daki zaka fita zaka iya cin karo da wani abu, amma in ka haska toci to kaga haske, zaka ga inda wato zaka taka. Saboda haka ita fitila tana shiryar da mutane ne zuwa ga inda za su je, ya zama ba ci karo da abin da suke tsoro ba. To Annabi sallam haka yake, yana shiryar da mutane ne akan hanyar tafiyar su zuwa lahira, ya zama in sun je su lahira za su yi rayuwa mai tsafta a duniya, su je su kuma wato lahira, wato kuma su yi rayuwa wadda take wato cikin ni'ima. Shine ubangiji yake cewa wato kai Annabi, mun aiko ka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Allah ya ce wa bashirul mu'minina,
bashirul mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira.
Na'am.
Wa la tudri li kafirina wal munafiqina wa da'atihum. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
الله يتي بشر المؤمنين وبشر المؤمنين كما كيو مؤمنين البشر بأن لهم من الله فضلا كبيرا سوى سنة فضلا كبيرا فللا ولتكي ببر فللا mai girma ita ce aljanna wato min Allah a wajen Allah wala tutil kafirina ya rasulullahi kada ka biye wa kafirai wal munafikina wato da munafikai fi ma yukalifu shari'atuka in sun zo da abin da ya saba wa shari'arka kar ka biye musu bala wato Allah ya ce kar ka biye wa kafirai mana wato kar ma ka zauna da su wato kar ka tausasa musu gefanka a cikin lamarin addini bal iti alama auha ilayka wa ballahu kullun kai ka wuce kai tsiye zuwa ga abinda ubangiji ya maka wahayi wato zuwa ga abinda ubangiji ya wato ya isar maka wato wala taftum minhu shay'a kada ka koye komai cikin abinda ubangiji wato ya maka umanni Allah ya ce wada azahu amma ka kauda kai ga barin cutarwan kafirai ma'ana kai kar karama musu da abinda suka yi maka mana wada azahum kabar tutar da su la wato la tujazuhum alaihi kar ka saka musu da abin da suka yi maka wato sai in an umurce ka amma ka tafi zuwa ga abin da aka umkan ummini ne isa da sakon Allah kai dai wato tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wato domin shine mai isar maka wa kafa billahi wakila lalle wato mai jibintan lamari ya ishe ka nan ga a wajen Allah سبحانه وتعالى نعم
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
ومن يجي يتي يا أيها الذين آمنوا يقوم سوء إيماني wannan cikin irin wannan kiran akwai tausasawa akwai nuna soyayyar ubangiji ga bayinsa wato da nuna tausasawa mu'mine din wato da kuma nuna Allah ya yarda da aikin su na imani har yanzu da cewa kuma sune yaddadu a wajen Allah sannan kuma sune masu falala saboda haka duk abin da Allah zai kira su zai kira bayinsa in ya kira da wannan sunan to zaka ga abin da zai zo a gaba shine wani abu na shari'a wanda Allah zai shiryar da su wato amma wato ba musu wato tanadi na azaba ba musu alƙawarin shiga azaba ba in Allah ya kira su sai ga wato ko albishir za a yi musu ko kuma wato za a shiryar da su ne zuwa ga abin da wato zai raya musu wato addinin su kuma ya raya musu wato ruhin su don su sami wato karshe wanda take wato mai kyau Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai idza nakahtumul mu'minati in har za ku auri mata mu'minai wato izana katumul mu'minati in har kuka auri mata mu'minai kuka gama zama da su kuka buƙaci rabuwa da su Allah ya ce summa talaqtumuhunna min qabla an tamassuhunna ba wa haka bane ubangiji ya ce ya ku mu'minai izana katumul mu'minatu mu'minati ko idan kuka auri mata waɗanda suke mu'minai wato kafin su tare gidajenku summa talaqtumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna tun ba ku kwanta zaman aure da su ba wannan shine abinda ayan take fasarawa an daura maka aure da mace kafin ta tare gidanka kuma sai ka sake ta wato sai ka ko ka ji wani labari na irin munanan halayenta sai kaga ba za ka yi cigaba da zama da ba sai ka sake ta to abinda ayan take karanta da mu kento idan wannan ya faru mutum ya saki mata tun ba ta tare gidansa ba ko kuma ta tare gidan amma tun bai zaman aure da ita ba mana wato shine wato min qabli an tujami'uhunna tun ba ku kusance su ba Allah ya ce famalakum alayhinna min iddatin tataduna ku ba ku da idda akan su to ba ku da idda akan su saboda haka idan ka sake ta da safe da yamma ma an ta samu mijin aure sai ta daura aure abunta yawa sannan kuma da za ta mutu ba ka da gado cikin dukiyarta bayan shikan haka kuma da za ka mutu ba za ta ta kaba ba ba kuma ta ci gadon ka ba saboda ai abin da yake kulla auren ba a yi shi ba shine wato kusantan juna kuma ba kusanci juna ba Allah ce ya ayyuha allazina amanu ya kuma su imani idza nakatumul mu'minati in kuka auri mata mu'minai summa talaqtumuhunna sanan kuka sake su min qabla an tamassuhunna tun ba ku kusance su da zaman aure ba fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha ba ku da wata idda wanda za ku ce sai sun yi muku saboda haka babu wata idda da kuke kiyaye ta akan su ta hanyar yin jini Allah ce famatuhunna ku jiyar da su dadi ta hanyar ba su rabin sadaki yawa ku ba su rabin sadaki shine wato utuhunna ku ba su ma yastamti'ina bihi abinda za su dadin zama da shi in lam yusammi lahunna asdiqatan in ba ku ambata mu sadaki ba wa illa in kuma kun ambata mu sadaki lokacin daurin auren falahunna nisful musamma to dole a ba su rabin sadakin su da aka ambata ko da bashi ya kai sadakin ko da bashi ne ka ce mutum ya je nema maka mata ya maka aure yaje nema maka mata ya aura maka baka ne ba da sadaki ba amma an yi sadakin bashi za a ba ta sadaki naira 100,000 misali to lokacin da ka zo ka wato ta zo sai ka ganta sai ga wannan ba ta maka ba ba ta daga cikin irin matan da kake so ko ta maka gajarta ko ta maka tsawo ko ta maka kiba ko ta maka siririnta ko ta maka baki da yawa ko ta maka fari da yawa yawa ka dai ga wani abu na suka wanda kai ba za ka iya jure ba ta haƙƙi ban ka ci gaba da zama da ita matsayinta na matarka saboda haka ce kai wannan ba ta maka ba saboda haka ce ki ji ki haƙuri na sauke miki to yanzu in a wajen ɗaura aure an ambaci sadaki ko da ba a bayar ba ko da sadakin ajali aka yi to dole yanzu aka ba ta 50,000 za ka ba ta rabin sadaki amma idan ko ba ambaci sadaki ba to yanzu dole za ka nemi wani abu wato wani abu wani ɗan yankin kuɗi ka ɗauka ka bata a inda kenan an ɗaura aure ba a ambaci sadaki ba don za a iya ɗaura aure ba a ambaci sadaki ba daga baya kuma sai a ambaci sadakin to in an ambata kafin ɗaurin aure ko kuɗi a hannu ko bashi to yanzu ta ci rabin sadaki amma in ba a ambaci sadaki ba to yanzu abin da za a bata wato shine wani abu na sallama sannan ita kuma matan da aka zauna da ita wadda da akwai idda a kanta aka sake ta to ita ma Allah ya ce a bata wani abu na sallama yawanci za ka ga muna shikan aure wato amma ba ma bin doka na shari'a wajen shikan aure domin ka saki mata ta tafi baka bata komai ba wannan zalunci ne dole sai ka sallame ta da wani abu wa sai ka sallame ta da wani abu ka bata ko naira 50,000 ko naira 100,000 ko 200,000 wanda ake ta zauna ta riga dan yin jaura a gida kafin Allah ya koro mata wani mijin domin zaman da za ta yi ko da ma ka dauki dawaine wato idda ta gama idda a gidanka ayin ta fita ba daga zuwa za ta sayo miji a kasuwa kamar da ake sayo wato raguna ba saboda haka sai ta zauna tana dan fita labarin ta yana fita daga makwabta ya koma nan har a san har kuma wani ya tunani zuwa ya zo ya neme ta to kaga ai zama za ta yi shi yasa Allah yake cewa wa matiuhunna ku jiyar da su dadi Allah ya ce alal muqtir qadaruhu alal musir qadaruhu alal muqtir qadaruhu mawadaci ya bayar gwargwaran halin sa in kana da hali misalin kai dan albashin ka mai kyau ya kai naira 100,000 kaga sai ka bata kamar rabin albashin yawa to wannan zai taimaka mata kuma kyanta ka dan hada mata da sabon turmin zani wanda za ta fita ta zaurce da shi to kaga kai abin da ya dace in kuma kai talaka ne baka laibaranci kake kullun sai ka nemo a ci to kai kokari dai ka nemi koda ne naira 10,000 ko 20,000 sai ka bata ka ce ki hakuri kaga ka bi umarnin Allah ba da wannan kyautatawar wajibi ne sai dai idan ka bata sai ta watsar maka kudinka to kaga wannan shikenan sai ka dibi kudinka ayyuba kamar idda ce da Allah ya ce kar a fitar da su a gidajen su in ka saki mace Allah ya ce ɗakin ta ne gidan ta ne kar ka fitar da ita amma sai ta ce maka bazan fita kace mata Allah ya ce ga takardar ki na sauke miki amma ki zauna ki idda ki a ɗakin ki za a baki abinci za a baki komi tace abinda malamai suka ce wai tace daruka auna ruka gidanka ko wutarka mi zan zauna ne ka sake ni ko mi zan zauna a gidanka so da ka za ta fita to ba za ka hana ta ba kanda kai ta samu maka sauki amma kai ba dama ka ce ta fita domin haka Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna, kada ku fitar da su a cikin gidajensu, wala yakhrujna, su ma an ce kar su fita, ita din makar tace za ta fita, amma an tace za ta fita shikenan haƙinta ne ta fita. Amma dai kai kar ka ce za ta fita, wani lokacin za ga mutum ya saki matarsa har ma da bata umarni zai ce kafin na dawo ki tattara ki tabbata kin bar gidan nan. Kaga wannan sabawa Allah ne, ta'addi ne a shari'ar Allah. Yawwa, Allah ya ce kar ku fitar da su a gidajensu, don Allah cewa gidajensu ne, kamar yadda yau yau aka kai mace za a ce gidan wance har ta karbi gida, to Allah ma ya ce gidanta ne. Saboda kar a fitar da ita a gidanta, ita ma kuma kar ta ce za ta fita. Allah ya ce inda za a ce za a fitar da ita kurin da sharadin illa an yace na fashitin mubayyana, sai dai ta zo da fitina, kullun zage-zage, kila ma dawa ba ita ɗaya ba ne da kishiyoyi, kullun sai habaici, sai zage-zage, ta zo ta kunna, ko wa'azi ne za ta kunna, ta buɗe volume ɗin a gidan yadda kowa za ta hana kowa sakewa. To kaga wannan, to ta zo da fitina, ko kuma tana rubuce-rubucen zagi a jikin bango da sauransu. Yawa, ko kuma ce ta dukan ƴaƴa ba su suka yi laifi ba, ubansu ne ya laifi ya sake ta, amma saboda tun san hankalin uban zai na tashi, abin da ya kai ta doki da abin da bai kai ba ta kama ta jibge dan balema a ce uban yana gidan, dan dai a takare da fitina. To wannan Allah ya ce in tana irin wannan, to ka samu ka ce to ta koma gidan iyayenta, wato ta je tan ta yi ta iddata. Kuma hikimar Ubangiji na cewa mace ta idda a gida, wato yana daga cikin abin da yake taimakon miji wajen samun saukin koman matarsa. Tunda ai a gidanka take dama, ga ɗakinta, kai dai ba za ka shiga ɗakin ba ne, ba za ta maka wata hidima ba. Kullum za ka bata abinci dole, ka bata ruwa, sannan ta yi wanka, ta sa kaya, ta zo ta zauna a bakin kofa. To kaga zai fi maka sauki kullum in ka ce zuba mu ruwan wanka, shikenan kayi komanta, ko ba ni ruwa a buta, ruwan alwala, shikenan kayi komanta, balle kuma ka shiga ɗakin. To saboda haka akwai samun sauki. Amma lokacin da hankalin miji ya tashi, sai ya ga kurin kwata-kwata, in bata bar gidan nan ba hankalinsa ba zai kwanta ba, sai ya kore ta, sai ya kore ta kuma ya dinga zuwa cewa shi ya fiya mai da matarsa, an kita dawo, shi fiya mai da matarsa, ya je kan wannan, ya je kan mai anguwa, ya je kan waye, ya je kan waye, shi fiya mai da matarsa, amma iyayenta sun kisa dawo da ita. To kaga kai ka bada wannan damar, domin da baka barta ta je ta zauna a gidansu ba, da wannan matsalan bai same ka ba. So da haka, amma idan har baka kusance ta ba, to yanzu kaga babu wani abu tsakaninku. Wato wannan shi ake cewa shika baki ne, shikan da yake nisantar da mace ya raba ta da miji, wanda ba ta sake komawa ƙarƙashin auren mutum sai da sabon sadaki. Akwai kul'i, akwai wannan shikan, ka saki mace baka kusance ta ba. Yanda yana cewa na sake ki, in ya ce na fasa ma, sai ya ba da sabon sadaki. Da ya ce na sake ki, ta saku, ko rabin shika ce ya sake ta, ta saku. Saboda haka sai ya ba da sabon sadaki. Yawwa, shikan da yake shi ma ba'ini ne, amma shi kuma sai an auri wani miji, shi ne shika uku, ko kuma matar da ta gama idda. Saboda haka in mace ba a kusance ta ba, aka sake ta, to yanzu shika ya zama ba'ini. Yanzu sai dai ya koma ya sake zawarcinta da sabon sadaki. Amma bai isa in wani bazo wurin ya zo ya ce ba dama ai matata ba ne, a ya sake ta, kuma ba idda ta kansa, tunda ai bai kusance ta ba. Dama kusantar ne yake kulle iddar, kuma ba a yi shi ba. Shi ne Ubangiji yake cewa fabatihunna, ku jiyar da matan daɗi, ku yi musu kyautatawa, ku yi musu kyautatawa. Allah ya ce wasarrihunna, ku rabu da su sarahan jamilan, rabuwa wanda yake mai kyau. Ma'ana kallu sabilihunna min ghairi idrari, ku rabu da su ba ta hanyar cutarwa ba. Amma karkace dole kai kudin hira ma da kai sai ta biya ka, kudin kaza ma sai ta biya ka. Allah ya ce ka sake su, in har ka sake kaga ba ka da sha'awar ci gaba da zama da mace, to ba a so kuma wato ka cutar da ita wajen cewa sai ta fanshi kanta. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu,
ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afaa Allahu alayk,
naam,
wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minata in wahaba nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu wan yastankaha kalisatan laka min dunil mu'minin kad alimna ma farabna alayhim fi azwajihim wama malakat aymanuhum likay la yakuna alayka haraj makana allahu ghafurur rahima.
Ubangiji yace ya ayuha nabiyu ya kai wannan annabi inna ahalanna laka azwajaka allati atayta ujurahunna mun halatta maka matanka waɗanda ka ba su sadaki. Lokacin da Ubangiji subhanahu wataala ya fada matan annabi sallallahu alaihi wasallam a ayoyin da muka karanta a baya, bayan Allah ya ce ka gaya wa matanka in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alina umatti'ukunna wa usarihukunna sarahan jamila. Ya ku matan annabi, Allah ya ce ka gaya wa matanka cewa in kun fi son rayuwar duniya, kun zaɓi rayuwar duniya da kawace-kawacenta, to ku zo in ji yadda ku rayuwar duniya, daɗin rayuwar duniya ɗin, in sake ku suka wanda yake wato mai kyau. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu, in kuma kun nufi Allah da manzo wa daral akhira da gidan lahira, Allah ya ce fa inna Allaha a'adda lil muhsanati ko minhunna ajran azima. Ubangiji ya tana dama waɗanda suke masu kyautatawa daga cikin kula da wanda yake wato mai girma. To sai gaba ɗayansu suka ce sun zaɓi Allah da manzo da gidan lahira, to shi yasa Ubangiji shi kuma tagomashin da zai musu, tukuicin da Allah zai basu, duk da amfanin zaɓen kansu zai koma, sai Allah maɗaukakin sarki sai ya tare su daga su, sai aka hana manzon Allah kuma ba zai ƙara wata mace ba. Tunda ita yanzu mace a jibillarta a halittarta a duniyar Allah nan babu abin da ta wasa irin mi irin kishiya. Daga nan sai Allah ya ce to mun rufe maka kofa ba za ka daɗa aure ba. To kaga wani abu ne wanda su kamar tukuici ne, kamar tagomashi ne aka yi musu, tunda sun zaɓi Allah da manzo da gidan lahira. Ubangiji kuma sai sakanta musu da cewa to ba za a ma a ƙara wata ba. Su iya su ɗin su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai rayu da su a duniya, sannan kuma su ne manyan matansa na aljanna. Aljanna ai akwai ƙarin mata ko? Yauwa, Allah ya tabbatar ko wannan aljanna yana da mata wanda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su. Inna in sha Allah hunna in sha Allah ko? Haka ayin yake ko? Haka ayin yake? Yauwa, saboda haka Allah ya ce mu muka fare su wato in sha an fararwa, Allah ya tanade su ya zuba su a gidan aljanna. To kaga matarka da ka mutu da ita da wato tara su a gargashin aurenka, saboda haka matarka ce a gidan aljanna, in ita ma Allah ya sa ta aljanna, kai ma Allah ya saka ka. Saboda haka kaga kenan, ashe su matan annabi sallam Allah ya musu wannan tagomashin ta yadda ya tare musu wata mata ba ta sake zuwa ta yi musharaka da su ba, indai ba matan annabi sallam wato na aljanna ba. Shine Allah yake cewa kai wannan annabi, inna ahalanna laka azwajaka allati atayta ujurahunna, mun halatta maka matanka, ma'ana ba wanda za ta fita ba wanda kuma za ta shiga, wa ma malakat yaminuka, da kuma abin da daman kai mallaka wannan na bayi. Allah ya ce mimma afa Allahu alayka, cin abin da Allah ya maka wato baiwarsa aka samu a babin ganima, aka samu ta hanyar fai'a, ta hanyar wato dukiyar ganima, minal kufari, daga wato ma daga kafirai, shine bisabai, ta hanyar riba, cewa kamar safiya, kamar juwairiya, wa'annan duk manzo Allah ya same su hanyar wato riba cewa ne, ta hanyar wato yaki ne, wabanata ambika. Sannan Allah maɗaukakin sarki wato ya halatta maka ƴaƴan babananka, wabanata ambika ƴaƴan baffanunka, wabanata ammatika da ƴaƴan babananka, ɓangaren uba kenan, wabanata kalika da ƴaƴa mata ƴaƴan kawunanka, ako wabanata khalatika da ƴaƴan umominka, ɓangaren mahaifiya kenan, mun gane ko? Sannan allati hajarna ma'aka, waɗanda suke wato sun yi hijira tare da kai sun tafi Madina, amma banda waɗanda ba su yi hijira ba, wamra'atan mu'minatan, har yanzu Allah ya halatta maka mace mu'mina, in wahaba nafsa halin nabi, in ta ba da kyautar kanta wa annabi. Allah ya ce amma da sharadin, in arada nabiyu an yastankiha, in annabin yana son aure, wannan an buɗe masa kofa. Amma dai daga nan ayan za ta kora kuma yanda za a rufe kofar, tunda manzo sallallahu alaihi wasallam bai kala aure ba wato sama da matan da yake da su a lokacin saukar wannan aya din shine ubangiji yace wato idan annabin ya nemi auren kaga wannan ya nuna kususiyar manzon Allah shine kulun wato mutumin da mace za ta ce na baka kaina in yace na karba shikenan ba maganar sadaki ba maganar sadaki wato zai iya karbanta ba tare da sadaki ba in mace ta zo ta bashi kanta in manzon Allah ya karba aure yayi ubangiji yace kale satallaka min dunul mu'minina amma wannan fa kai kade ne banda mu'minai kai kade aka baka wannan damar banda mu'minai ma'ana kai aure da lafazin kyauta ka auri mace da lafazin kyauta manzon Allah ne kada yake da wannan wato ya auri mace da lafazin kyauta ba tare da sadaki ba amma banda mu'minai ubangiji yace kada alimna ma faradna alaihim ai mun san su kan mu'mini abin da muka fallanta musu fi alwajihim cikin wato abin da za su aura su Allah madaukakin sarki ya ware abin da kowane musulmi zai aura shine kar ya wuce mata hudu kuma cikin mata hudun dole kowace sai dai aureta da sadaki sai dai in ita ta bada kyautar sadakin ko ta bada kyautar wani sashe na sadakin amma dai ka'ida dole ayi auren da sadaki ko an fadi sadakin ko daga baya za a fada ko sadakin kudi a hannu ko kuma bashi amma dai dole sai da sadaki to amma manzo Allah sallam mace za ta iya bada kyautar kansa manzo Allah in ya karba shikenan aure yayi malai yake cewa wato bi Allah ya zidu ala arba'in niswa abinda muka saukarwa mu'minai shine kar su kara akan mata hudu wala tazawwaju illa bi waliyin ko ba za su yi aure ba sai da alwali wa shuhudin sai da shaidu wa maharin sai da kuma wato sadaki wa ma malakat aymanukum haka na ubangiji ya halatta maka abinda damanka ta mallaka shine abinda ba damanku ta mallaka na daga bayi bishirayin ko ku je ku saya wato ko kuma ku yaki ku samu ta hanyar ganima ko kuma wato mutum mahaifinsa ya mutu ya gada wato Allah ya halatta maka wato ta hanyar mallaka wato kamar wato ahli kitabi in dai ta hanyar mallaka ne Allah madaukakin sarki ya halatta maka wato ka iya kara aure amma banda ba majusiya banda mai bautar gunki amma da sharadin ita ma sai ta yi tsarki ko da bai wace mutum bai kusanta ta sai ta yi tsarki dole Allah ya ce mun yi haka ne likala yakunu alayka harajun domin kada ka samu kunci wato wajen auren matan da kake so wa kana Allahu ghafurur rahima Allah tabbata mai gafara ne wato lima ya asaru taharudu anhu cikin abin da ya wuya ta ga mutum wato ya kiyaye wato rahiman wato mai tausayi ne bi tausiyati fi zalika domin ya tausayawa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka daga masa kafa don gani da wato ya auri matan da yake so malam yake cewa bayi da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya aura akwai juweriya wato akwai juweriya ita wannan ita ke cewa juweriyatu bintu harsil khudai aka ce ita wannan bayan an yaki aka samu ganima sai rabanta sai ya fada wato karkashin wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sunansa Thabit bin Qais cewa ita wannan baiwa raban wato da aka zo kasanta sai ta fada karkashin wato Thabit bin Qais wato wanda yake mutumin Madina ne wanda ake ce masa wato Thabit bin Qais bin Shammas al-Ansari saboda haka sai ya rubuta mata kitaba yace ki je ki nemo kudi naira kaza wato KKN2 da yake shi mai karamin karfi ne to wannan mata sai ta zo tana roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka mata wannan mutumin ya rubuta mata fansa za ta nemi kudi za ta yantu wato sai manzon Allah ya gane ta wato shikenan sai ya ce mata ayi da wannan riwaya ta ce ya tambaye ta shin kina da bukata zaki aure ni in nace zan aure ki take sai ta nuna ta amince kawai haka manzon Allah sallam sai ya biya mata wannan kitaba din wasu suka ce mata halaki ilayya ma huwa khairu min zalik shin yanzu kina so in baki abin da yafi alkhairi, abin da yafi biyan kudin kitaban nan da zaki yi? Wato sai tace eh. Sai yace wa addi anki kitabuki, zan biya miki kitabatuki, wato kitabarki, wa tazawwajiki, zan aure ki. Fa qala na'am, tace na amince. Wato fasami annasu bidhalika, wato mutane da suka ji cewa wannan kabilar, yar wannan kabilar manzon Allah ya aure ta, tun ma ya ce zai aure ta, tun ma ba ya daura auren ba, take kowa sai yanta, bai wanda take hannunsa. Saboda an ji an yaƙi kabilar ne, da aka yaƙe su an kama bayi, bani mutsalakin, an kama bayi, da aka kama bayi, to ita wannan juwariya din tana daga cikin bayan da suke na wannan garin wanda manzon Allah ya aure, yace zai aure ta. To tunda yace zai aure ta, sauran sahabbansa kuma suka ce bai dace a ce manzon Allah yana auren mace, sannan jinin matar, ƴan uwanta, danginta, ƴan garinsu, mu kuma mu zama bautar da su ba. Manzon Allah yana auren mace, a ce kabilar wannan matan ya zama kuma suna hannunmu a ƙarƙashin bauta, ai bai dace ba. Ai ya kamata wannan mata, tunda har ta shiga gidan annabi ta zama uwar muminai, to bai kamata kuma kabilarsu mu kuma bauta da su ba. Ai ai ka duk bayin nan da suke karshen kabilar sa ta alfurmata, saboda haka duk sai suka yanta bayin da suke hannunsu, wato na mutanen ita juwairiya. Wato suke cewa ashar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ai sarkunan manzon Allah ne, ai sarkunan manzon Allah ne, ma rike sarkunan manzon Allah karkashin bauta, wane mu? Wato nana Aisha take cewa famara aina imra'atan kanat a'lamu fi qaumiha barakatan minha, tunda nake ban taba ganin matar da wato take da albarka a cikin mutananta irin juwairiya ba. Take cewa a taka bi sababiha ni atu ahli baitin min banil musalliki, lokacin da manzon Allah ya aure ta, a dalilin aurensa da manzon Allah, sai da aka yanta mata 100 'yan gabi, 'yan garin su, kabilar su, a dalilinta. Tace tunda nake ban taba ganin mace mai albarka wanda ta yi sanadiyar alheri wa mutananta irin juwairiya ba. Su ma sahabban manzon Allah sun yi abin da ya dace, suna girmama manzon Allah, gayar girmamawa, suka ce sarkunan manzon Allah, ina mu da rukun sarkunan manzon Allah matsayin bayi? Take suka yanta su. Manzon Allah ya raba mata kwana, ta lokacin da ya aure ta shekara ta 20, amma ta rasu a lokacin tana shekara 50, kaga shekara su 30 kenan, shekara 30 kenan, wato a gidan annabta. A wannan ita ce juwairiya. A Ubangiji yake cewa a ya kai wannan annabi, Ubangiji ya halatta maka matanka waɗanda ka ba su sadaki da abin da daman ka yi mallaka cikin abin da wato ka samu na daga fai'a, ita ce dukiyar ganima. Sannan an halatta maka 'ya'yan babananka, bafanunka, da 'ya'yan babananka, da 'ya'yan kawunanka, da 'ya'yan muminka. Wato Allah ya ce allati hajarna ma'aka, amma waɗanda suka yi muminai, waɗanda suka hijira tare da kai. Ai Ubangiji ya ce wamra'atan muminatan, da kuma mace mumina, wato in wahaban nafsa halin nabi, in ta bada kyautar kanta wa annabi, in arada nabiyu an yasankiha, in annabin yana son aurenta. Malam ya ce a wannan aya ta fito da bayani a fili, annan nikaha yanakidu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam bilhiba, cewa aure zai iya kulluwa a haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kyauta, amma sauran mutane aure baya kulluwa, dole sai an samu waliyin mace, an samu shaidu, an samu sadaki, an samu siga, ina nema na baka na karba, dole sai an samu wannan, dole sai an samu wannan kafin aure ya tabbata. To amma a haƙin manzon Allah shi yana da kususiya, in mace ce ya rasulullahi na baka kyautar kaina, in yace na karba, shine in arada nabiyu an yasanki, in annabin yana son aurenta, to auren yayi. Malam yace wa hina izin fa yakunu min kususiyati, wannan ya zama kususiya na annabi sallallahu alaihi wasallam, wani hukunci da yake bance shi shi kadai. Wa nisa'ul lati wa habna anfusihinna arba'u, cewa matan da suka zo suka ce manzon Allah ya aure su, sun ba shi kyautar kansu har sun kai guda hudu. Malam ya ce akwai Maimunatu bintul Hars, akwai Zainabu bintu Kuzaima wanda ake ce mata Ummul Masakin al-Ansariya, akwai Ummu Sharik bintu Jabir, akwai Kaulatu bintu Hakim. malai yace wa alam ka sani annahu yahrimu ala nabi atazawujul huratul kitabiyya, amma an haramta wa manzon Allah kuma ya aure ahlul kitabi ko da ya ce. Amma sauran mutane an halatta musu, amma annabi an halatta masa ya aure yahudiya ko ya aure banasariya, saboda ya zo a hadisi manzon Allah yake cewa sa'altu rabbi, na tambayi ubangiji na Allah, uzawija illa man kana ma'ifil janna fatani, cewa kada Allah ya sa na auri matar da ba za ta zama matata tare da ni a gidan aljanna ba. Allah kuma ya amsa min wannan addu'a, na tambayi ubangiji na ya sa kar na auri matar da ba za ta zama tare da ni ba a gidan aljanna, kuma Allah ya amince min. Sannan ubangiji yana cewa wa azwajihi ummahatuhum, matan manzon Allah iyayen mu'mine ne. Kaga da yahudiya ai ba za ta zama uwar mu'mine ba, banasariya ba za ta zama uwar mu'mine ba, shi yasa nan ma sai Allah ya tare masa, wato ba zai aure da yahudiya ba, ba zai aure banasariya ba. Malam yace wala yaliqu an takuna al-mushrikatu ummul mu'minina, bai dace a ce mushrika ta zama kuma uwar mu'mine ba. Wa yahrimu alaihi aidan nikahul ama, amata har yanzu an haramta wa manzon Allah ya auri baiwa, ko safiya da ya aura sai da yanta ta, juwairiya sai da yanta ta. Mun gane ko shine yake cewa a ita baihu ita baiwan nan walau muslimatan, ko da musulma ce, ko da musulma ce, domin ita auren baiwa yana tattare da sharuɗa guda biyu. Na farko, dama musulunci ya ce kar ka auri baiwa sai dai in akwai jin tsoron zina, shi Allah yake cewa illa an kashi al'anata, sai dai idan mutum yana jin tsoron zina kuma ba shi da halin auren ya kana sai ya je ya aure, ba zai iya kame kansa ba, saboda yana da ƙarfin sha'awa kuma ba shi da halin yin aure, aka ce to ya je ya auri baiwa. Sannan malai yake cewa kuma da sharaɗin bakka da halin da zaka auri yar, amma in kana da hali ba a yi daka auri baiwa ba. Sannan kuma bakka da halin ma ba za ka iya jurewa ba, ka iya haƙuri ba, to sai aka ce ka je ka aure baiwa. Saboda ai auren baiwa akwai aibi, tu yayanka bayi ne, kuma kana zaune ita dai ran da shugaban ta yi mata yanci, shikenan za tana dama ta ce na sake ka, saboda ba in kai din bawa ne kenan, in kai din bawa ne. Idan mutum mace tana auren baiwa, tana auren bawa, sai ita shugabanta sai yanta ta, to yanzu za ta iya sake mijin da zaran an yanta yanta ta, to tana da zabi, in ta ce ta zabi yancin ta, to shikenan sai ta bar shi je ne mota, in kuma ta ce ta zaba ci gaba da zaman auren shikenan sai ya ci gaba. To shine malai yake cewa manzon Allah an haramta masa ba zai auri baiwa ba. Yace wato dukkan wa'annan al'amuran wato guda biyu ne da aka ce sharadin auren baiwa ba sa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma amma saboda sawwakawa al'umma sai Allah sai ya halatta al'umma za su yi auren yahudiya, za su yi auren wato banasariya. Ubangiji yace sai ya kawo sharadi wajen matar da ta bayi wa kanta kyauta wa Annabi, yace in arada nabiyu an yi sanki ha, in Annabin yana son aurenta. Malam yace wannan sharadi ne na farko, fa inna hibatuha nafsaha la tujibu hallaha, domin ko ta bashi ai sai in yana so, sai in yana so, mun gane ko, sai in Annabin yana so, in yana so to wannan shine zai halatta masa ya aure ta, wato kai sai ma ya ce na karba, domin sharadin na baka sai ka ce na karba, yawa in bai ce ya karba ba wannan bai ya tabbatuwa. To shine Allah ya ce kalisatan laka, amma wannan hukuncin ya keɓance ka ne ya Rasulullahi, kai kadai min dunin mu'minina, wato kuma bayan mu'minai. Allah ya ce kar alimna ma faradna alaihim, ai mun san abin da muka fallanta wa mutan mu'minan fi azwajihim, wajen matikunsu, ma'ana su auri mata ka su wuce guda hudu. Allah ya ce mun yi haka ne lika la yakunu alayka harajun, dan kai ya Rasulullahi karka samu kunci. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah ya tabbata wato mai gafara ne, wato rahima kuma mai jin kai ne, shi yasa ya yalwata maka wato. turji man tashau
turji man tashau minhunna
na'am
tuwi ilayka man tasha wa man yutajja mimman azalta fala jinaha alayhi dhalika adani an taqarra ayunuhunna wa la yahzanna wa yaradaina bima ataytahunna kulluhun
na'am
Allahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima.
Allah ya ce turji man tasha'u, turji man tasha'u min hunna ya rasulullah, ma'ana wato ka zabi wanda kake so a cikin matanka. Shi manzon Allah ba a wajabta masa raba kwana ba, raba kwana al'ummarsa ne aka wajabta musu. Shi Allah ba shi lasin ya shiga duk ɗakin wanda yake so, ya bar duk ɗakin wanda yake so. Allah ce turji man tasha'u min hunna, ka zabi wanda kake so ka shiga ɗakin ta cikin wanda kaga dama, wato ko ba kwanan ta bane ka je ka shiga ɗakin ta. Allah ya bashi wato uyi ilaika man tasha, wato ko turji man tasha'u min hunna, ka kauda kai ga wanda ka so, mana koda kana jero kwana to wanda baka ga dama ka tsallake ta. Wato uyi ilaika, ka taro wanda kake so zuwa gare ka ka shiga ɗakin ta. Ana an bashi lasin idan yana wannan ɗakin, maimakon ya shiga na kusa da shi, in ya sha'awa wani ɗakin zai iya tsallakawa ya je shiga, shi bai yi laifi ba. Allah ya bashi wannan. Sannan kuma ko da kwanan wannan ne in ya ga dama sai ya kira waccan kuma. Allah kuma ya bashi wannan. Saɓanin muminai su kan raba kwana wajibi ne, raba kwana wajibi ne, wannan haƙƙi ne na matan wanda dole mutum ya musu, in dai kana auren mace fiye da ɗaya. Sai dai idan wato akwai bayi, to su bayi ba su da haƙƙi a raba musu kwana. Kana auren bayi ko da sun kai nawa ne, to ba za ka raba musu kwana ba. Yawa ba za ka raba musu kwana ba, ko su biyu ne, ko su uku ne, ko su huɗu ne. In ka ga dama za ka shiga ɗakin kowace, saboda bautan nan ta saka ta tawaya da wani haƙƙi wanda ya take da shi a wajen wato aure. Allah ya ce wato turji man tasha'u, wato shi ne wato min hunda daga cikin matan, ka kauda kai daga cikin matan wato uwi, ka taro zuwa gare ka man tasha'u wadda kake so. Saboda haka wadda kake so ka je gunta, wadda kuma wato baka so ka kauda kai gabar ta. Allah ya ce wa manu tagaita, duk wanda ka neme ta mimman azalta, cikin wadda da ka kauda kai baka shiga ɗakin ta, daga baya kuma sai ka neme ta dan ka raba mata kwana, Allah ya ce fala junaha alayka, babu laifi ka neme ta din. Wato ka dawo da ita. An bashi wannan zabi ne wato akan wannan da manzon Allah shi yana raba kwana, to daga baya sai Allah ya sauke masa wannan haƙƙin raba kwanan. Aka ce an baka dama, duk wanda kurin kake kaga za ka ci gaba da zaman aure da ita ka neme ta. To wanda ya bar su, sai aka ce wadda ka batta ma in kaga za ka sake dawowa kanta dai an maka izini. Wato manzo Allah ya kasance yana raba wa matansa kwana, duk da Allah ya bashi wannan zabin bai canza ba, haka ya ci gaba da raba musu kwana. To amma banda ummul mu'minin Sauda, ita an ce Saudatu da ta ga manzo Allah sallam wato sha'awarsa ta yi baya a kanta, ta ga kamar yanzu haka, kamar Annabi sallam irin bai damu da ita din nan ba, kamar bayya ɗanɗaɗɗin zuwa ɗakinta. To sai ta ji tsoro kar ya sake ta, sai ta same ta ce, ya Rasulullahi, ni na yafe kwanana da kake zuwa ɗakina, amma na ba da kyautar kwanana wa ummul mu'minin, wa Aisha, ka rika zuwa ɗakina na Aisha. Saboda haka manzo Allah yakan yi kwana biyu a ɗakin Aisha, ɗaya kwanana ta, ɗaya na Saudatu. Ta ce ita ya batta, tunda dama ta manyanta, ya batta wato ta karasa rayuwarta a matsayinta na matarsa sallallahu alaihi wasallam. Kuma manzon Allah ya amince da wannan sulhin da ita ta zaba wa kanta din, ya kore ya batta wato ta mutu karkashin wato auren su. Saboda kaga ai wannan kai tsaye matarsa ce a gidan aljanna, wato shine sai zama Aisha tana da kwana biyu, ita kuma tana da wato nazo, ita dai tana gidan, ana komai da ita a gidan. Amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya shiga wato ɗakinta da niyyar wato mata kwanan aure. Saboda haka Allah ya ce fala junaha alayka, ba laifi gare ka wato a cikin zabi da aka baka ma'ana fi talabiha wa dhammaha ilayka wanda da aka bata ka dawo ka zabe ta ka ci gaba shiga dakin ta ku wira fi zalika ma laysa an ba manzo Allah zabi bayan kana alqasam wajiban alai bayan da ya daba kwanan akan sa wajibi ne daga ba sai Allah ya dauke masa wannan takunkumin Allah ya ce zalika wannan zabin adina an taqarra ayunuhunna shi yafi dan wato su matan ka su samu sanyin idanu dan za su takura maka amma sun ji ubangijinka ne ya saukar da wannan hukunci duk za su yadda kuma babu wani wanda ya sake daga hankali kowa hankalinsa zai kwanta wala tahzanna wala yahzanna zai zama ba za su yi bakin ciki ba wayardaina bima ataitahunna kuma za su yadda da abin da wato ka ba su shine ma zukira abin da aka ambata wato dangane da zabin da Allah ya baka wato shine Allah ya ce wa yadanna bima ataitahunna kulluhunna dukkan za su yadda da abin da wato ka zo da shi saboda shine abin da wato yake Allah ya halatta maka wallahu ya'lamu Allah ya san ma fi kulubikum abin da yake cikin zakatanku daga lamarin mata da kuma yadda shashi yake karkata wato akan shashi zaka ga kana da iyalai zaka ji a zuciyarka ka fi san wata daga cikin su to manzon Allah ubangiji ya dauke masa wannan damuwar yana kokarin ya musu adalci wato kuma wato ya raba musu kwana to amma Allah ya bashi lasan amma duk da haka bai janye akan wannan raba musu kwanan ba malai yake cewa malaman tafsiri sun gamu akan cewa wannan aya dai ta sauka domin a yalwata wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wajen mu'amala wato zamantakewa da iyalansa amma malamai sun yi sabani a wajen wato fassara don gani da zabin da aka bashi din a majority malamai sun tafi akan cewa wannan dai yalwatawa ne wato wajen cewa an dauke masa raba kwana a tsakanin matansa saboda haka a manzon Allah ba wajibi bane a gurin sa ya raba kwana saboda hadisin da Nana Aisha ta rawaita cewa tace kuntu ugaru wato alan nabi sallallahu alaihi wasallam alallati wa hamna anfusina rusu na kasance ina kishi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da matan da suka zo suka bashi kyautar kansu Nana Aisha take cewa ina kishi da wannan abun da aka yi wa manzon Allah mace tazo tace wai ta ba wa annabi kyautar kanta tace wa qulu cewa nake wai atuhibul mar'atu nafsaha li rajulin wai yanzu mace tazo ta dauki kanta wai ta ba wa wani miji kyauta yaya za a yi mace ta kare irinta tazo tace wai ta bada kyautar kanta wai a namiji to take cewa falan ma anzalallahu azza wa jalla turjiman tashau yayin da ubangiji ya saukar da wannan aya da Allah ke cewa turjiman tashau min hunna wa tu'i ilayka man tashau wa man tagaita bima azalta tace sai nace wallahi ma ara rabbuka illa yusari fi hawaka tace muhammadu tace annabi sallallahu alaihi wasallam tace ina ganin ubangijin ka yana gaggawar goya maka baya da zaran an yi magana sai ubangijin ka ya goya maka baya da an yi magana lokacin da ta faɗi wannan magana ne sai aka saukar da wannan aya yawa wai ta tana ganin wato ai kare irili ne kare kima ne na mace ta zo ta ce ta ba da kyautar kanta a namiji illa iyaka a lokacin saboda karancin shekarunta ita ba ta tantance wato tsakanin kowane namiji da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai akwai bambanci ta zala mai nisan gaske akwai nisa akwai baunin ba'idun to da ta faɗi wannan magana sai Allah kuma sai ya saukar da wannan aya Allah ya ce ubangijinka ya baka zabi duk matar da baka jin ta a ranka ka kawo da kai ga barinta duk wanda kake so kuma ka dawo kanta mana magana ya raba kwanan ma ba dole bane duk wanda kake so ka shiga ɗakin ta Allah ya baka dama kullun ka shiga ɗakin ta sannan kuma Allah yake cewa wa man ibtagaita mimma azalta wanda ma ka barta din kaga kana da sha'awan dawowa kanta din to falajuna halika babu laifi ka dawo to wannan sai na ra'ayi tace ubangiji yana goyen bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da an taba shi sai Allah ya zo ya fada madadin sa wato shine Allah ya ce zalika adna an taqarra ayunuhunna wannan shi zai fasa su matan naka wato samu sanyin idaniya wato shine malai yake cewa hada isharatun ilahi kimatu takhayrihi wannan ishara ne da cikin nuna hikimar bawa manzon Allah zabi wato a wajen raba kwana wa alam wujubihi alai da kuma cewa shi raba kwana a gunsa ba wajibi bane duk da cewa yana yi amma shi ba wajibi bane malai yace abinda ake nufi lam yajib alaihi alqism bayna nisaihi ba wajibi bane a wajen manzon Allah ya raba kwana tsakanin matansa ma annahu adalun duk da cewa raba kwanan kuma adalci ne la'ana takhayir aqrabu ila sukuni ayunihina domin a raba musu kwanan su a gurin mata shi zai fi sa idanun su ya samu nutsuwa wato ya zama basi bakin ciki ba sannan kuma wannan wa aqrabu ila ridahunna wannan shi zai fi kai su zuwa ga yadda bima hasallahunna bisa abin da ya dace da su malaike cewa li'annahunna idza allamna anna Allah lam yujib ala nabi shay'an min al-qasmi domin in sun san annabi Allah bai wajabta masa raba kwana ba sannan kuma sai yana rabawa kaga kenan ahe za su da nutsuwa su ce lalle wato manzon Allah yana kyautata musu duk da cewa ba wajibi bane duk da cewa sun san dole a ran sai ji ya fi san wata sama da wata saboda halitta ne na dan adam wannan to amma yake raba musu kwana to wannan kaga zai karasa zuciyarsu ta nutsu hankalinsu ya kwanta su fahimci cewa lalle annabi sallam wato yana tausaya musu to shine ubangiji yake cewa wato wa kana Allahu aliman Allah ya tabbata masani ne da halittarsa haliman wato mai tausayi ne wato ga halittarsa in an ce alhalimu ana nufin Allah mai tausayi ne wato mana Allah mai tausayi ne ga barin yi wa bayinsa wato ukuwa a lokacin da suka yi wato masa laifi shine ai wato ubangiji ya san gaibu ya san aibin mutum wa yasturuhu kuma ya boye masa aibin wannan yana daga cikin alhalim ka aikata laifi wato Allah kuma ya boye maka laifinka ba wanda zai sani sai shi in ka je ka tuba kuma sai ya gafarta maka ba wanda ya sani kai laifin sannan kuma ya boye maka laifin sannan kuma ka tuba kuma ya yafe maka laifin kaga wannan alhalimu kenan sannan kuma malam yake cewa fayan bagilin insani Allah ya furta fi hukuki saboda haka bai dace ga mutum wato ya sakaci a wajen sauke haƙi da yake kansa ba wato lintiqamil halimi saboda mi saboda wato azabar mai haƙuri in ya tashi wa gadabuhu da fushinsa amrun azimul lamari ne mai girma duk mutumin da yake akwai wani kalin magana da Hausawa suke waye ka guje haƙuri mai haƙuri ko ko ka guje karewar haƙuri mai haƙuri ne wani kalin magana suke saboda duk mutumin da yake mai haƙuri ne lokacin da kuma haƙurinsa ya kare to kuma wato fadansa kuma ba shi da dadi duk mutumin da ka ganshi mutum mai haƙuri mai sanyin jini to idan ransa kuma ya ɓaci to ɓace ransa kuma ya fi na mutumin da yake saurin ɓace ne dan ka'idar Larabawa suka ce wai sari'ul ghadabi sari'ur ridha mutumin da yake saurin tunzira za ka ga shi kuma yana saurin sauka Allah sa mutumin da yake saurin tunzira ransa ya ɓaci to za ka ga kuma yana saurin hucewa amma duk mutumin da baya saurin tunzira to in ya tunzira kuma yana da wahalar hucewa kuma to shine ya zo a hadisi manzon Allah ya ce wato ittaqu ghaizul halim ku ji tsoron fushin mai haƙuri idan ubangiji yana haƙuri ga bawansa bawa yana saba masa yana haƙuri bawa yana saba lokacin da ubangiji ya fushi a bawa to kuma bawa ba zai kai labari ba saboda haka ana siffanta ubangiji da alhalim saboda haƙuri zaka saba masa kuma ya baka abinci ya baka lafiya ka roke shi ya baka kuma ka saba masa ya roke shi ya roke kai baka ya baka arziki kuma ka dauki arzikinsa kuma ka je ka saba masa to in ba ubangiji ba ba wanda zai wannan shine alhalim kuma in kai nadama ka tuba kuma ya yafe maka kuma koda gobe zaka sake laifin kuma duk ka tuba sai ya yafe maka saboda haka Allah ya ce wa kana lahu aliman halima Allah ya tabbata masani ne wato haliman wanda yake kuma wato mai hakuri ne
la yahillu laka nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin wala wa ajabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba
ya kamata mu karanta wannan ayan saboda cikin lokaci domin tana jone da karatun baya a cikin ta ne Allah madaukakin sarki ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga kan waɗannan matan ka guda tara kuma Allah bai halatta maka sake auren wata mata ba a to kuma abin kila zai dauke mu a dan bayani saboda kasantuwar lokaci yayi za mu tsaya nan gobe insha Allah in mun dawo za mu maimaita ayan kuma kana wato mu fassara ta ubangiji ya ce wato la yahdu laka nisa'u min ba'd, bayan waɗannan matan kataran nan wato babu wata mata da ta saki halata a gare ka, wala an tubaddala bihinna, kuma ba a yi daka musanya wata min azwajin, ka musanya wata mata wato da waɗannan matan naka ba, ko ka musanya su gaba ɗaya, ka sake su gaba ɗaya, ka auro wasu, ko kuma ka cire wata wato ka maida wata gurbinta. Allah ya ce wala azabaka husnuhunna, ko da kansu ya ƙayatar da kai, illa ma malakal yaminuka, sai dai bayi shine abin da daman ka ta mallaka. Wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba, Allah yana wato mai kiwo ne bisa wato ayyukan da bayansa suke aikatawa. Ba za mu tsaya nan, bin da muka karanta daidai, Allah ya karba mana, ya ba mu lada, wannan mu kuskure, Allah ya yafe mana.